Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Karfe 11 kenan na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanginna muke farin cikin gabatar muku da shirin. A yau Asabar 4 ga watan Yuli shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da soma bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli, ranar samun yancin kan Amurka, tare da fadawa taron jama'a cewa ana koyar da ƴaƴansu yadda za su tsane kasar su a makarantu. Wasu bamabamai sun tarwatse a manyan birane biyu na kasar Somalia, inda suka halaka mutane 4 suka kuma jikkata wasu da dama. Koriya ta Arewa ta ce ba ta da kudirin sake dawowa teburin tattaunawa da Amurka akan shirin ta na nuclear nan gaba, sakamakon rashin mutunta yarjejeniyar da aka yi a taron da ya gabata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan labaran duniya, idan muka shiga babin rahotanni, za ku ji wani rahoto da hasashen masana akan alƙaluman da ke nuna samun ƙaruwar yawan jama'a a Najeriya. Kowane irin alfanu ke tattare da hakan? Kana jami'an sojojin Najeriya sun yi wani hoɓɓasa na rage kaifin hare-hare da 'yan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. Haka zalika, muna tafe da wasu rahotannin. Duk bayan waɗannan, muna tafe da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri zai shigo don ya gabatar mana. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da soma bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli, ranar samun yancin kan Amurka, a daren jiya Juma'a, inda ya fadawa taron jama'a cewa ana koyar da ƴaƴansu yadda za su tsane kasar su a makarantu. Yana mai jaddada cewa wajibi ne a dakatar da wasu abubuwa da ya kira munana domin wanzar da tsarin rayuwar Amurka. Haka kuma Trump ya yi gargadin cewa zanga-zangar da ake yi ta kin jinin wariyar launin fata da ta karaɗe kasar biyu bayan mutuwar George Floyd a hannun 'yan sanda a Minneapolis a ƙarshen watan Mayu, da cewa yana yin barazana ga tubalin ginin gwamnatin Amurka. Shugaban kasar ya ba da sanarwar cewa zai ba da umarnin kafa wani dandali na 'yan mazan jiya na Amurka tare da mutum-mutumin dukkan gwarzayen Amurkawa. Trump bai sanya takunkumin rufe hanci ba a wajen taron, duk da cewa kasar na fuskantar tsananin karuwar annobar coronavirus. Mafi yawan jama'ar da suka halarci taron ma ba su da takunkumin. Haka kuma babu wani yunkuri na ba da tazara tsakanin waɗanda suka halarci taron. Jami'an kiwon lafiya sun bayyana damuwar cewa taron da aka gudanar a South Dakota kan iya kasancewa babbar kafa ta ƙara yaduwar cutar. A wani labarin kuma, gwamnatin shugaba Trump na shirin gudanar da wani gagarumin taron bikin wasan wuta na ranar samun yancin kan Amurka a Washington a yau Asabar, duk kuwa da damuwar da birnin ke ciki na cutar coronavirus. Sakataren lamuran cikin gida David Barnhart ya bayyana jadawalin abubuwan da aka tsara na bikin na ranar 4 ga watan Yuli, da suka hada da harba taurarin wuta har 10,000 na tsawon mil ɗaya, wanda ya ce zai kasance mafi girma da aka taɓa samu a baya-bayan nan. Barnhart ya faɗa a wata sanarwa cewa jiragen sama ma'aikatar tsaro za su gwada tasu bajintar mai ƙayatarwa. Kana kuma ya ce jinjinawa ƙasar Amurka da shugaba Trump zai yi a wannan shekara ta 2020 za ta kasance girmamawa ga ma'aikatan kaki maza da mata. Jami'an ma'aikatar lamuran cikin gida sun ce za su samar da takunkumin rufe fuska 300,000 domin rarrabawa ga waɗanda za su halarci bikin na dandalin National Mall, duk da yake ba alamun cewa za a buƙaci jama'ar da su sanya su. Barnhart ya ce za a ƙarfafawa masu zuwa bikin da su saka takunkuman, kana kuma su ba da tazarar kafa 6 tsakanin su da juna. Magajin garin gundumar Columbia Muriel Bowser ta soki lamirin tsarin, tana cewa ya saba wa ƙa'idodin kiwon lafiya da aka shata. Amurka ta zarta kowa da yawan kamuwa da cutar COVID-19 a duniya, inda take da kusan miliyan 2,800 daga cikin miliyan 11 da suka kamu da cutar a duniya. Yawaitar kamuwa da cutar ya girmama sosai ta yadda ya sa wasu gwamnonin dakatar da shirinsu na sassauta dokokin takaita zirga-zirga da suka soma yi a jihohinsu. A yayin da Amurkawa da dama ke shirin halartar bukukuwan ranar 'yancin kai ta 4 ga watan Yuli, a yayin da Amurka ke faman yaki da cutar, Shugaba Donald Trump ya yi jawabi wa wani babban taro da ba su saka takunkumin rufe fuska ba a jiya Juma'a a dandalin Rushmore da ke South Dakota, a yayin da ya kaddamar da soma bikin ranar samun 'yancin kan kasar. Haka kuma babu tazara tsakanin jama'a a taron. Jami'an lafiya sun bayyana fargabar cewa taron na South Dakota kan iya kasancewa wata babbar kafar ƙara yaduwar cutar a kasar. Gwaji ya tabbatar da Kimberly Guilfoyle, kawar daya daga cikin ƴaƴan shugaba Donald Trump, ta kamu da cutar.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Sojojin Najeriya na ci gaba da bayyana irin nasarori da suke samu don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar da makotanta. Da baya-bayan nan shine wani kwantan bauna da suka yi wa 'yan ta'addan da kuma suka yi nasara. Hassan mai da kaina na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Gumurzun na tsawon sa'o'i biyu ya biyo bayanin yunkurin da wasu mayakan Boko Haram suka yi ne na kawo wani mummunan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke garin Damasak. Maharan waɗanda suka zo cikin motoci 13 da ke ɗauke da manyan bindigogi da kuma wata mota kirar Golf sun farma sansanin sojojin ne ta ɓangarori daban-daban. Amma sojojin waɗanda suke cikin shirin kota kwana sun maida mummunan martani mai zafi inda suka murkushe mayakan na 'yan ta'adda. Sojojin kazalika sun halaka da dama daga cikin maharan na Boko Haram tare da kwato bindigogi daga gare su, yayin da daga ɓangaren dakarun kuma ba a samu wani hasarar rai ba. Lokacin da sauran mayakan suka tabbatar an fi ƙarfinsu ne kuma suka fara arcewa suna ta harbin kai mai uwa da wabi, inda suka sami wani ɗan ƙaramin yaro da kuma wani mutum guda waɗanda daga baya suka mutu a babban asibitin gwamnati da ke garin Mobar. Masana tsaro irin su MI Salman na ganin akwai ƙarin matakan da ya kamata sojojin su ɗauka don kare makamancin irin wannan harhare nan gaba.
Shi yaƙi akan ci shi ne da abin da ake cin offensive action kowane irin yaƙi. Saboda haka da wani ta hanyar kaɗai da za a iya wannan abin shi ne a kai wannan offensive action, wato a dinga kai masu farmaki ba ƙaƙƙautawa, saboda a yi karye ƙarfin ko kuma lagun ƙarfinsu. Idan ba haka aka yi ba, kullum za ka damu dinga jin irin wannan labarin ne, a sun kawo farmaki nan an mai da martani, sun farmaki can an mai da martani. Yaƙin sun ƙuru. Yi offensive action ɗin wato shi ne mataki na ƙarshe, kama a kawo shi akwai wasu abubuwa da yawa da za a yi. Na farko dole a dinga neman intelligence action, abin da ake cewa actionable intelligence. Na biyu ba wai kawai kowane labari ba da sauransu a kawo, a idan aka ce ga intelligence da sauransu me yake nufi, menene dole sai shi abokin gaba dole sai kai anticipating menene zai yi yau, menene zai iya gobe, sai an dinga analyzing din wannan abubuwa.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ubangiji Allah ya kyauta. Kamun mu kai ga sauran rahotanninmu. Bari na sanyin na ya karanto mana labaran duniya kashi na biyu.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce ba ta da ƙudurin sake dawowa teburin tattaunawa da Amurka akan shirinta na nukiliya a nan gaba, muddin Washington ba ta daina abin da ta kira takalar faɗa da Pyongyang ba. Mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa na farko Choi Sun-hui shi ne ya bayyana haka biyo bayan kalaman tsohon mai ba da shawara a sha'anin tsaro John Bolton a New York a farkon makon nan, cewa ta yiwu shugaba Trump ya sake gudanar da wani taron da shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un kafin gudanar da zaben Amurka na watan Nuwamba. Choi ya ce ya za ta yiwu a yi wani taro ko kuma tattaunawa da Amurka wadda ke daukar matakan takalar Koriya ta Arewa da suka saba wa yarjejeniyar da aka cimma a zaman da ya gabata. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, wanda ya yi kokarin dawo da tattaunawa tsakanin Washington da Pyongyang, ya bayyana amanar cewa Trump da Kim za su tattauna kafin gudanar da zabe a wani taron bidiyo da ya yi da shugabannin Turai a wannan makon. Trump da King sun yi taron tattaunawa sau uku daga shekara ta 2018 domin tattauna dakatar da shirin nukiliyar na Koriya ta Arewa. To amma lamarin ya tsaya cak bayan taron su na biyu a Vietnam a watan Fabrairun shekara ta 2019, inda Amurka ta yi watsi da bukatun Koriya ta Arewa na dage akasarin takunkumin da aka kakaba mata a zaman sharadin walwale shirin ta na nukiliya. An sami tashin bama-bamai a manyan birane biyu na kasar Somalia, yayin da jami'ai suka ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota ya tarwatse a kusa da tashar jiragen ruwa a Mogadishu da kuma gurnati a wani gidan abinci da ke wajen Baidoa da suka halaka mutane hudu. Ali Abdullahi, wani jami'in jihar Kudu maso yamma, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an tada gurnatin ne daga wani guri na daban, yayin da mutane suke cin abinci a lokacin safiya mai cike da hada-hada. Ya ce kuma wasu da dama sun jikkata. Ba sami wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ba, amma kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida ta yi ta'auna birnin a can baya. A Mogadishu, hayaki ya turnike saman tashar jiragen ruwan bayan da jami'in 'yan sanda Ahmed Ali ya ce bam din motar ya tarwatse ne kusa da kofar shalkwatar hukumar tara harajin shigowa da kayayyaki. Ismail Mukhtar, mai magana da yawun ma'aikatar watsa labaran Somalia, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa dan kunar bakin waken ya tuka motar da gudu ne ya wuce shingen jami'an tsaro na farko kafin 'yan sanda su bude wa motar wuta wadda ta tarwatse a wajen kofar shiga. 'Yan sanda biyar sun sami rauni a cewar Sadiq Aden Ali, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Somalia. A lokuta da dama kungiyar Al-Shabab da ke da mazauni a Somalia ta sha auna babban birnin kasar da hare-haren kunar bakin wake.
Sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Rahotanni da dama a Najeriya na nuni da cewar nan da 'yan shekaru kaɗan ƙasar za ta wuce ƙiyasin da aka yi na yawan adadin jama'arta. Kana alƙalin ma na ƙara bayyanar da yawan mutane da ke cikin matsanancin talauci. Ko a cikin makon nan shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada cewar talakawan ƙasar za su ƙara shiga cikin talauci. Ga Nasiru Adamu Alekaya da nazari akan halin da kasar za ta kasance a ciki.
Gwamnatin Najeriya ta ankarar da 'yan ƙasa kan yadda ake samun karuwar jama'a cikin sauri yayin da tattalin arziki ke bunƙasa cikin nawa. Duniyar alƙaluma sun nuna zuwa shekara ta 2050 Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya da samun fiye da mutum miliyan 400. Wannan ya sanya gwamnatin ƙarfafa jami'an kiwon lafiya na al'umma, wato CHIWS ko Community Health Extension Workers, wato likitocin karkara da ƙungiyoyi masu zaman kansu don bunƙasa lamuran ƙayyadai iyali.
We have renewed a memorandum of understanding with UNFPA and that entails putting $4 million in a basket every year.
Mun sabunta yarjejeniyar mu ta fahimtar juna da hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan ya nuna duk shekara sai mun adana dala miliyan 4 zuwa shekara ta 2022 don ayyukan ƙayyade iyali ko ko tazarar haihuwa.
Yanzu tsohon ministan lafiyar Najeriya Dr. Isaac Adewale.
In addition to that, we're going to expand service outlets from 10 to 20,000 over the next 4 years. We will scale up.
Ya kara da cewa gwamnatin Najeriya za ta kara yawan cibiyoyin kula da tazarar iyali daga 10,000 zuwa 20,000 zuwa nan da shekaru hudu nan gaba. Sannan za ta fada da aiki gaba da dama ga jami'an kiwon lafiya na karkara da masu zaman kansu don samar da lamuran ƙayyade iyali. Hakan Adewale ya ce gwamnatin za ta haɓaka karɓuwar tazarar haihuwa daga kashi 17 cikin 100 a yanzu zuwa kashi 27 cikin 100 a shekaru biyu masu zuwa. Likitar mata Dr. Mairo Mandara ta ce nasarar tazarar iyali zai yi tasiri ne in kowa ya shiga lamarin. Mandara ta ce baya ga taimakawa wajen ridita tattalin arziki ko kuɗin shiga, tazarar iyali na ƙara lafiyar mata.
Dole mu tashi mu taimaka ma mutanen da menene wannan ba aikin gwamnati kawai bane ba, aiki ne na kowa da kowa, na duk wani attajiri yana da haƙƙi ya san yadda za a yi, ya ci da mutane, ya shayar da mutane, ya gyara makarantu, ya taimakawa malamai su koma aiki, a sai uniform ne a ba yara, duk abin da ya kamata iyaye da attajirai da ku dinnan 'yan jarida kuna da babban gudunmawa da za ku bayar. Menene gudunmawanku in kun gani da ba daidai ba ku faɗa?
Wani abun damuwa shi ne yadda wasu iyaye kan yi watsi da kulawa da yara da hakan kan jefa su gararan ba akan tituna da shiga yawon duniya. Hakan cikin sauki kan sa irin waɗannan yara faɗawa tarkon miyagun laifuka da faɗawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga batun yawa sai kuma na tsaro. Ayyukan ta'addanci da makamantansu na ƙara ɗaukan sabon salo a Najeriya, inda mahukunta ke ikirarin kawo ƙarshen matsalar. Su kuma jama'ar ƙasar na kukan cewar ba sa ganin wani abu a ƙasa. A kullum ana samun ƙaruwar ayyukan ta'addanci da na koma bayan tattalin arziki a ko'ina a ƙasar, musamman a arewaci. Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani akan ayyukan ta'addanci da kuma yadda suke ƙaruwa a ƙasar.
Ziyarar ta babban hafsan mayakan Najeriya wanda ya samu wakilci daga kwamandan cibiyar horar da sojoji da ke Kwantagora, Major General Muhammad Mahmud Masheliya, wadda a lokacin ta ya kaddamar da sababbin ayyuka da aka gudanar a batalia ta 26 da ke barikin Giginya, tana zaman wani abu mai ƙara ƙwarin gwiwa ga sojoji, musamman idan aka yi la'akari da fafutukar da suke yi ta kawar da ayyukan ta'addanci a yankin gabashin Sokoto.
Despite the challenges of insecurity, I'm glad that you did not forget to address the welfare of the officers.
Ya ce duk da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta, abin jin daɗi ne ganin irin yadda aka samar da kayayyakin kula da jin daɗin jami'an soji, kuma wannan kan iya ƙara musu ƙwarin gwiwa da aikin da suke yi da daƙile ayyukan ta'addanci, satar mutane, har ma da satar dabbobi. To ko yaya masu sharhi akan lamuran tsaro ke kallon irin wannan ziyara a jiha mai fama da matsalar tsaro kamar irin jihar Sokoto? Nuruddin Bodenga mai sharfi ne akan harkokin tsaro.
Ko kuma a ce jin daɗin ma'aikata yana da muhimmanci sosai. So ni na gani dama abubuwa ne wanda ya kamata ma tuntuni a ci gaba da ƙoƙarin ma ingantawa har ga wuraren da ma tashin hankali ko kuma matsalar tsaro da ya kamari ba tukuna. Saboda yana da kyau sosai, saboda kaga yanzu mutum ne wanda zai je sai da rayuwar shi wurin ganin mutane sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, ko amma sai kuma kamar kaga akwai cikin ayyukan da aka kaddama akwai clinic a ciki, ko misali to ka dole ne kai tunanin ko iyalanka ba su da lafiya, kana soja ko kana jami'in tsaro, ko kana tunanin kai ma kanka idan ka je ka samu wani matsala a cikin aikin da kake yi, ina za ka je ka samu kulawa. So kaga yana da muhimmanci. Sannan issue din nan na wayannan abubuwa da za ka gansu kamar kananan abubuwa na sola da sauransu duk suna ji, saboda bai kamata ma a ce a cikin wuri irin wannan wurare ma a ce ko babu wuta, tunda mun san muna da matsala na national grid, ko wani lokaci ne fa tana ɗauke wuta. Da ka san kaman wuraren fa mazaunin sojoji kamar emergency ne fa.
Duk da kokarin da gwamnatoci ke yi na shawo kan matsalar rashin tsaro a yankunan gabashin Sokoto, mutane a wasu ƙauyuka na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga. Tamkayar da mutanen ƙauyen Labo suka samu sako daga 'yan bindigar, tamkayar da shugaban ƙungiyar 'yan banga na ƙauyen Malam Sani ya tabbatar.
Lalle tabbas wannan ko shakka babu, mu mutanen garin Labau su sun kira mu ta waya sun ce za mu biya su kuɗi naira miliyan 7. Idan ba haka ba za su shigo cikin garin mu, za su kashe kowa, yaro, babban mace, namiji, za su kashe kowa. Kuma daga ƙarshe mun nuna musu mu kan ba za mu biya kuɗi naira miliyan 7 ba. Sai dai wanda ke buƙatar kuɗi ya shigo cikin garin mu, mu ganshi an shi kuɗin kowa yi.
Samar da abubuwan da za su kyautata jin daɗin aiki ga jami'an soji kan iya yin tasirin gaske da aikin da suke yi na samar da tsaro a ko'ina. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta. Masu sauraro kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokaci. Muna kuma mika gaisuwan barka da zagayowar ranar samun 'yancin Amurka wanda ya daidai da yau 4 ga watan Yuli. Allah ya mata albarka, ya yi wa ƙasashenmu kuma albarka. Shirin a dawo lafiya zai duba batun buɗe zirga-zirgar jiragen sama ne a Najeriya a ranar 8 ga wannan watan Yuli. A cewar ministan harkokin jiragen sama Hadi Sirika, ya ce za a fara buɗe filayen jiragen Lagos da Abuja ne a ranar 8 ga watan Yuli. tsakanin ranar 11 ga watan Yuli kuma za a buɗe filayen jiragen sama na Kano da Fatakwal da Owerri da kuma Maiduguri. A wani sakon Twitter da ya kafa a shafinsa, ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya ce a ranar 15 ga wannan watan Yuli ne kuma za a buɗe sauran filayen saukan jiragen sama na kasar. Ya kuma ƙara da cewa nan ba dadewa ba za a bayyana ranar da jirage za su fara fita da shiga Najeriya. Dan kasuwa kamar su Alhaji Dansudu, mai hada-hadar kudaden kasar waje a birnin Lagos, sun ji daɗin wannan sanarwa ta ministan jiragen sama.
To wannan sako dai muna masa maraba marhaba, na cewa za a buɗe zirga-zirgar jiragen sama sai dai mun san da wani hali ne zai zo, shine abin da mun sani ba, kamar farashin jiragen da abin da za a hau jiragen da kuma tsarin da su abishin za su kawo na tafiya da jiragen. Shi ne da ya ba mu sani ba, amma gaskiya wannan tsarin idan aka kawo mana shi babban ci gaba ne a kyara mutane su ringa zuwa daga jiha zuwa jiha, domin rashin wannan ya sa waɗansu suna son tafiyar babu hali, saboda ba zai yi wa ce kana karya dokar ƙasa ba na hana shiga daga state zuwa state, kuma kai karya dokar ƙasa ka tsallaka zuwa ainihin wani jihar. Amma yanzu hakan da aka yi hatta harkokin kasuwanci za su ƙara ci gaba, za su ƙara bunƙasa kamar yadda ya kamata, kamar yunwa da nake na harkar hada-hadan kuɗin kuɗaɗen ƙasashen waje kuma a iyafa ɗin. Da wannan gaskiya rashin tashin jirgin ko kuma rasa iyafa ya kawo mutane da yawa ci baya. Amma yanzu idan aka buɗe dai ko yaya ma dai ya zo in Allah da mutane za su samu sauƙi da kuma sauƙin rayuwa in Allah ya yarda.
To menene abin da zaka so ka ga su mahukunta da aviation sun kawo musamman ma wurin matakan kiyaye kai ko kuma kare kai daga yaduwar wannan cutar coronavirus?
Abin da nake so ma'aikatan aviation sun yi ya zama suna sun ajiye machinery, wato abubuwan gwaji tun ma da kafin mutum ya shiga ainihin de facto ya zama an gwada shi an tabbatar ba shi da wata cuta. Sannan kuma ya zama akwai abin wanke hannu na musamman wanda kowa zai sai ya wanke hannunsa ma kafin ya shiga de facto. Bayan wannan ya zama kuma kowa yana da compulsory, yana da takunkumi, kuma shi wannan takunkumi da mutum ya shiga de facto to ya zama babu cewa za a cire shi daga baki da sauransu. Kuma haka in an shiga jirgi ba wani cewa za a cire ainihin takunkumin. To idan aka yi haka ina ganin Allah da za a ci nasara, kuma ainihin za a samu sauki.
To a matsayinka na ɗan kasuwa, menene kake so ko kuma yaushe ne kake son ka ga gwamnati ta buɗe jirage da za su fita zuwa ƙasa da ƙasa?
To shi harkar ƙasa da ƙasa it depend da ita ƙasar wacce, in aka samu ƙasa ta buɗe ainihin jirage sama ta to za ka dora a mata rubutu musamman ƙasashen yammacin Turai, domin akwai mutane da sun zo ƙasan nan ko kuma sun je waɗansu ƙasashe wannan abin da ya sa sun makale har ma sun zama su stranded. Waɗansu kuma sun je wata ƙasashe haka dai mutane suna nan waɗanda sun zo kuma a ce an buɗe ɗin domin su koma inda suka fito ko da wani abu zai same su. Don haka ba su damu da ainihin cewa ma ko da ma korona ce garin mutum yana ganin garin sani, inda ya samu dama zai hau jirgin nan ne zai ya tafi ainihin ƙasarsu. To ina kira ga ita su kansu ƙasashen duniya da su duba wannan al'amari na ainihin barin mutane, wato barin jirage na ƙasa da ƙasa su ringa su fara zirga-zirga, saboda akwai mutane da su makale a waɗansu ƙasashe na kuma ba su samu komawa ainihin ƙasashensu ba. To za ka buɗe wannan zirga-zirga zai taimaka gaya ya zama dai akwai ainihin za a ringa cikin yadda ya kamata, ana binciken mutane yadda ya kamata tun ga matakin sayan ticket zuwa ga matakin boarding pass zuwa ga matakin zuwa shiga de facto, sannan da matakin kafin ma mutum ya samu seat a jirgin ya zauna. Ya kamata suwa ma'aikacin jirgin ya zama kafin ma ka shiga jirgin ya kamata a ce an yi gwaje-gwaje, aƙalla dai a yi gwaje-gwaje yadda ya kamata kafin ma a ce an shiga jirgin. To idan aka yi haka ina ganin in Allah da za a ci nasara kuma ba za a samu ainihin barazana na kamuwa da ainihin waɗannan cututtuka ba, domin in an yi hakan to an taimaka al'umma, kuma in an hakan shi ne abin da ainihin ya dace a gwada kowaye kuma babu wani wane ne ko kuma dan wane ko ma wane ne mutum a gwada shi, to idan aka yi haka to gaskiya za a ce nasara. Amma idan aka ce kuma akwai wani wanda ya isa ko kuma wani mai alfarma wanda shi ba za a gwada shi ba, to za a samu matsaloli in dai aka ɗauki. Amma aka ɗauki matakin kowa da kowa a gwada shi ko wane ne mutum, idan ko mutum ya yarda a gwada shi to a hana shi hawa jirgin gaba da ko wane shi.
Madalla masu sauraro, nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu. Sai kuma sabon mako za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Dansudu mai hada-hadar kudaden kasar waje a filin saukan jiragen sama na Lagos, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yako Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga wannan sanarwar.
Duniyar Amurka.
They got nothing. Zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better.
The fact is, you do not have the vote in the House.
Yes, I do.
And instead, we will be defined by our hopes, not our fears.
Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns.
Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Sauraro, da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
To Yusuf, a taƙaice, shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da soma bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli, wato ranar samun ƴancin kan Amurka a daren jiya Juma'a, inda ya fadawa taron jama'a cewa ana koyar da ƴaƴansu yadda za su tsani kasar su a makarantu. Yana kuma mai jaddada cewa wajibi ne a dakatar da wasu abubuwa da ya kira munana domin wanzar da tsarin rayuwar Amurka. Haka kuma Trump ya yi gargadin cewa zanga-zangar da ake yi ta ƙin jinin wariyar launin fata wadda ta karaɗe kasar biyo bayan mutuwar George Floyd a hannun 'yan sanda a Minneapolis a ƙarshen watan Mayu, da cewa tana yin barazana ga tubalin ginin gwamnatin ta kasar Amurka. A wani labarin kuma, gwamnatin shugaba Trump na shirin gudanar da wani gagarumin taron bikin wasan wuta na ranar samun 'yancin kan Amurka a Washington a yau Asabar, duk kuwa da damuwar da birnin ke ciki na cutar coronavirus. Amurka ta zarta kowa da yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a duniya, inda take da kusan mutum miliyan 2.8 daga cikin miliyan 11 da suka kamu da cutar a duniya. Yawaitar kamuwa da cutar ya girmama sosai, ta yadda ya sa wasu gwamnonin dakatar da shirin suna sassauta dokokin takaita zirga-zirga da suka soma yi a jihohinsu, yayin da Amurkawa da dama ke shirin halartar bukukuwan ranar 'yancin kai ta 4 ga watan Yuli. Koriya ta Arewa ta ce ba ta da kudirin sake dawowa teburin tattaunawa da Amurka akan shirin ta na nukiliya a nan gaba, muddin Washington ba ta daina abin da ta kira takarar fada da Pyongyang ba. Mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa na farko, Choi Sun-hui, shi ne ya bayyana haka biyo bayan kalaman da tsohon mai ba da shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya yi a New York a farkon makon nan, cewa ta yi shugaba Trump ya sake gudanar da wani taro da shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un. An sami tashin bama-bamai a manyan birane biyu na kasar Somalia, a yayin da jami'ai suka ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota ya tarwatse a kusa da tashar jiragen ruwa a Mogadishu, da kuma wani gurnati da ya tashi a wani gidan abinci da ke wajen birnin Baidoa da suka halaka mutane 4.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyinna, da kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin, Hailu Haili, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.